Daga nan birnin Washington DC a gundumar Columbia, sashen Hausar muryar Amurka ke sake zuwa muku akan mitoci 60-25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyo na Niger sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyar muryar Arewa. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samu mu a tashar FM na Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka kuma a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin ku saurari shirye-shiryen namu. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Muhammad Hafiz Baballe. Muka sake dawowa a shirinmu na hantsi, inda za ku ji cewa shugabannin wakilan da ke sa ido kan zaben Najeriya na ƙasa da ƙasa sun yi kira ga 'yan Najeriya da su mara hukumar zaben ƙasar baya. Sannan muna tafa da shirin domin iyali da kuma shirin na ƙasa ba kasawa ba, har ma da wasu daga cikin ra'ayoyinku. To amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da hantsi. Mataimakin shugaban ƙasar Amurka Mike Pence jiya Asabar ya yi kakkausar suka ga ƙasashen Turai ƙawayen Amurka kan matsayinsu game da Iran da Venezuela a wani jawabi da ya yi a wani babban taron da aka yi a Munich, ƙasar Jamus, game da batutuwan tsaro. Lokaci ya yi da ya kamata ƙawayen Amurka na Turai su daina yin zagon ƙasa ma takunkumin da Amurka ta ƙaƙaba ma wannan gwamnati mai yawan kisa da kuma jirkita tsari. Lokaci ya yi da ya kamata ƙawayenmu na Turai su janye daga yarjejeniyar nukiliyar Iran, abinda Pence ya gaya ma wakilan a taron kenan. Ya kuma yi kira ga ƙawayen Amurka da su amince da madugun 'yan adawa Juan Guaido a matsayin shugaban Venezuela na halas. Tuni ƙasashen Turai sama da 20 suka yi hakan, to amma ƙungiyar tarayyar Turai bata ida amincewa da Guaido a matsayin shugaba. Da dama na ganin Nicolas Maduro, wanda ake takaddama a kan halascin shugabancinsa da magudi ya ci zaben bara, yayin da ƙasar ke fama da fatara da tsadar kaya. An killace gyauran dakarun ISIS a wata 'yar ƙaramar unguwa da ke ƙauyen Baghouz na gabashin Siriya, inda ake gab da murƙushe su. Bisa ga bayanin kwamandan dakarun SDF masu samun goyon bayan Amurka, bayanin na jiya Asabar ya biyo bayan faɗan da aka shafa kwanaki ana gwabzawa cikin matuƙar wahala kuma sannu a hankali, a yayin da dakarun ISIS suka ja daga a ɗan yankin ƙasar da ke daɗa raguwa. Don haka suke ta gwada shiga yarjejeniya da zummar yiwuwar miƙa wuya, wanda har yanzu bai yiwu ba. A wani taron manema labarai a bayan garin Baghouz, kwamandan na SDF Jia Prat ya ce, nan gaba kaɗan za mu bayar da labari mai kyau ga duniya kan shuɗewar daular ISIS ta fuskar soji. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Rundunar sojin Masar ta ce an fafata jiya Asabar tsakanin wasu da ake kyauta zaton masu ikirarin jihadi ne da sojojin gwamnati a wani wurin duba ababen hawa da ke yankin ruwan Sinai. Wani mai magana da yawun sojan ƙasar ya faɗa wa kamfanin dillancin labaru na AFP a wani rubutaccen bayani cewa an hallaka mayaƙa 7 a wani hari da aka kai a Sinai mai fama da tashin hankali, yayin da sojoji 15 ake tunanin ko dai sun mutu ko sun ji rauni. Tamir El-Rifai, mai magana da yawun sojojin, ya faɗa a cikin sanarwar cewa jami'in soja ɗaya da kuma wasu sojoji 14 sun mutu ko sun ji raunuka. Ya kasa bayyana adadin waɗanda suka mutu. China ta yi alkawarin samar da dala biliyan 3.5 domin taimakawa Pakistan ta ƙara kuɗaɗen ajiyarta na waje da suka yi matuƙar ƙaranci saboda ta iya gudanar da ayyukan ci gaba da na zamantakewa da tattalin arziki kamar yadda sabuwar gwamnatin ƙasar ta shirye yi. wata majiya daga jami'an gwamnati da kuma na diplomasiya sun tabbatar cewa nan ba da dadewa ba gwamnatin China za ta saka dala biliyan 2.5 a bankin gwamnatin Pakistan wato SBP a takaice, inda kudaden ajiyar kasar zai karu zuwa dala biliyan 4.5 na gaba daya adadin kudin da China ta rantawa Pakistan a cikin wannan shekara. Jami'an gwamnatin Pakistan sun ce gwamnatin China har ila yau ta yi alkawarin za ta ba su gudunmuwar dala biliyan 1 don taimakawa harkokin ilimi, lafiya, ruwan sha da kuma shirin kawar da talauci a cikin shekaru uku masu zuwa. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Nauert jiya Asabar ta janye sunanta daga jerin waɗanda za a zaɓi sabon jakadan Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya daga cikinsu a cikin watan Disamba. Shugaba Donald Trump ya sanar cewa ya zaɓi Nauert don ta cike gurbin Nikki Haley, wadda ta sauka daga matsayinta a ƙarƙashin shekarar 2018. A cikin sanarwar, Nauert ta ce, "Na gode ma shugaba Trump da sakatare Mike Pompeo kan yadda ya naɗa ni don na zama jakadiyar Amurka a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya."
Muhammad Hafiz Baballe kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Shugabannin wakilan da ke sa ido kan zaben Najeriya na ƙasa da ƙasa tare da haɗin gwiwar Majalisar Ɗinkin Duniya sun rarrashi 'yan Najeriya kan ɗage babban zaben ƙasar da hukumar zaɓe INEC ta yi, tare da kiran da a sumara ma hukumar baya domin a gudu tare a kuma tsira tare. Ga rahoton da Mahmud Lalo ya shirya mana.
Shugabannin sun yi wannan kiran ne a jiya Asabar a wata sanarwa ta haɗin gwiwa da suka fitar bayan da hukumar zaben ta Najeriya ta ayyana ɗage babban zaben ƙasar daga jiya 16 ga watan Fabrairu zuwa 23. Sanarwa ta ce duk da cewa wannan shawara da hukumar ta INEC ta yanke ba ta yi wa mutane da yawa daɗi ba, muna kira ga 'yan Najeriya da kada su hasala su kuma ci gaba da nuna goyon baya ga shirye-shiryen zaben, yayin da hukumar ta INEC ke ƙoƙarin ganin ta aiwatar da sabon jadawalin da ta fitar. Sai dai shugabannin sun yi kira ga hukumar zaben da ta yi amfani da wannan lokaci da ta ɗiba wajen ganin ta gudanar da zaben kamar yadda ta tsara. Shugabannin sun kuma yi kira ga INEC da ta riƙa fitar da bayanai ga jama'a kan halin da ake ciki game da shirye-shiryen zaben a cikin kwanaki masu zuwa domin baiwa jama'a ƙwarin gwiwar amincewa da shirye-shiryen. Sanarwar ta ƙara da cewa yayin da muke ci gaba da lura da shirye-shiryen da ake a duk faɗin ƙasar, muna nuna goyon bayanmu ga al'ummar Najeriya domin ganin an gudanar da sahihin zaɓe cikin lumana. Shugabannin da suka rattaba hannu a wannan sanarwa ta haɗin gwiwa sun haɗa da wakiliyar tawagar ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ta ECOWAS, ko kuma tsohuwar shugabar ƙasar Liberia Ellen Johnson Sirleaf, da wakiliyar ƙungiyar tarayyar Turai Maria Arena, da wakilin babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya a yammacin Afirka da yankin Sahel Muhammad Ibn Chambers da dai sauransu.
To a gaida Lalo, yanzu kuma sai a gyara zama ga Salma Muni Barma da shiri na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Jama'a masu sauraro, barkamu da sake saduwa da ku a shirin Nakasa ba kasawa ba na kowane mako. Shirin da ke tantauna batutuwan da suka shafi mutanen da ke da bukata ta musamman. Sunana Sule Mumuni Barma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Duwayen da hankalin jama'a ya karkata akan zaben Najeriya, ƙungiyoyin na ƙasassu a kudancin ƙasar sun dukufa da yin addu'o'i don ganin komai na wannan zaɓe ya gudana cikin ruwan sanyi, a ɗauka daga lokacin kaɗa ƙuri'u har zuwa ranar bayyanar sakamakon zaɓe. Lura da zazzafan kalaman wasu 'yan siyasa a yayin yakin zaɓe ya sa na ƙasassu a Lagos kiran taron addu'o'i, yayin da a wani ɓangare suka yi amfani da wannan dama don kiran jama'a akan maganar zaman lafiya, sannan suna masu fatan ganin 'yan siyasa sun cika alƙawuran da suka yi wa na ƙasassu, kamar yadda za a ji a wannan rahoto na wakilin muryar Amurka a Lagos Babangida Jibrin.
Allah taimake mu da taimakonka.
Amin.
Allah kai mana taimako da taimakonka.
Amin.
Allah ka taimake shugabanninmu.
Amin.
Allah kai masa adalci a zuciyarsu.
Amin.
Ubangiji wannan al'amura da aka sa na gaban zaben nan.
Amin.
Allah sa aishi lafiya a gama lafiya.
Amin.
Ubangiji kuma Allah ka bada nasara akan al'amarin nan.
Amin.
Allah ka taimake shugaba akan wannan zarfi. Allah ka tsare shi daga dukkan wani sharri saboda Allah.
Amin.
Zaben Allah sa a fara shi lafiya.
Amin.
Allah kuma ka ba mu rinjaye haka saboda Annabi.
Amin.
Allahu Akbar. Amin.
La yastawi ashabun nari.
To da yake yanzu an shiga kakan zabe a Najeriya, hankalin kowa ya karkata ne zuwa yadda za a gudanar da wannan zabe. Suma na kasassu da sauran marasa galihu a Najeriya ba basu a baya ba wajen gudanar da addu'o'in samun zaman lafiya a lokacin wannan zabe da ma bayansa. A wani taro na 'yan jaridu da shugabannin kungiyar makafi a jihar Lagos ta gudanar, angon Idi Araba sun bayyana buƙatar ganin an gudanar da wannan zabe cikin kwanciyar hankali da lumana. Malam Usman Haruna na ɗaya daga cikin shugabannin makafi a jihar Lagos, kuma ya yi magana ne akan dokar inganta jin daɗin na kasassu kaman kowa, wanda gwamnatin tarayyar Najeriya ta amince da shi tare da sa hannun shugaban ƙasa Muhammadu Buhari.
Sunana Usman Haruna daga unguwar Jarbadiya. Gaskiya to alhamdulillahi muna nuna farin cikin mu 100% da shi mai girman shugaban ƙasa da ƴan majalisarsa da dukkan wanda yake da hannu akan wannan doka da aka sa game da jin daɗin mu da hana takura mana a wannan ƙasa. Alhamdulillah mun gode Allah da fatan Allah sa su yi mulkin su lafiya su gama lafiya, kuma Allah ba mu zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya gaba ɗaya. Kuma muna kira a matsayin mu na almajirai na nan jihar Lagos gaba ɗaya, kamar yanda aka ce an saka wannan doka ta hana cin mutunci na ƙasassu, to muna fatan gwamnatin jihar Lagos, domin a nan jihar Lagos ne kam Najeriya aka fi takura almajirai sai jihar Kano da kuma Abuja. To amma muna kira ga waɗannan shugabanni na waɗannan jihohi su kira shugabannin da ƙasassu su zauna da su. Mu ma baran nan dai ba san ta muke ba, dan ba a san mu muke yin ta ba, sai dan ta zama tilas a gare mu. Amma idan aka neme mu aka zauna sai a ji shin meye bukatun mu, bukatun nan namu gwamnati za ta iya taimaka mana a kai dan mu daina bara, ko ku a gwamnati ba za ta iya ba? Idan har gwamnati ba za ta iya taimaka mana ba, to ya zama wajibi a bar mu muwala kamar yanda shugaban kasa ya nemi kada a takura mana, to mu ma a bar mu muwala mu nemi abin da zamu ci mu taimaka iyalan mu da yaran mu harkar makaranta da abin da ya sauka.
To da yake gwamnati tuni ta bayyana amincewa da wannan doka, ma tambaye Malam Usman Haruna ko akwai wani abu da dokar ba ta tabo ba, kuma suke so dokar ta tabo, sai ya kada baki yake cewa
alhamdulillah akwai abin da gwamnati ba ta tabo ba. Na farko, wannan doka da aka kafa an kafa ta ne akan wani bangare guda daya, don mu ne kasassu bangare uku ne, akwai gurago, akwai makafi, akwai kuma kutare. To abinda muke nufi a nan shine a cikin bangare uku nan ma mun kasu uku ne, akwai gajiyayyu daga cikin mu, waɗannan guragun ne makafin ne kutare ne, wannan yawon baran nan ba iyaye suke yi ba, sai dai su zo bakin titi su zauna dan su nemi abin da za su ci, sai jama'a da suke wucewa su ne suke tallafa musu da 5-10 abin da za su samu su ci a nan suke samu. To akwai kuma bangaren yan boko, wannan sun karanci boko suna da takardu a hannunsu, wannan su ne muke ganin cewa za su fi jin daɗin wannan dokar da aka saka, domin su ne wanda ya zama cewa idan sun kai takardunsu ga ma'aikatar gwamnati idan ba a ɗauke su aiki ba, to akwai doka mai ƙarfi akan wanda suke da ruwa da tsaki a kai. To kashi na biyu kenan ne magana yanzu, ko akwai kashi na uku wanda mu ne matasa wanda muke da ƙarfin mu, da inda kofar shago take za mu iya zuwa da kafafun mu za a kai mu, mu nemi dan taro sisi kasuwanni da shawaransu muna zagaya ko ina muna da ƙarfin da zamu zagaya. To sai ya zamto da mu da muke da ƙarfin da zamu zagaya mu nema a kasuwanni da titina, da su wannan ba su da ƙarfin za su zo su zauna a titi su nema, baka da wani uzuri in dai an ganka a dal jihar Lagos kawai kai almajiri ne sai dai a kama ka. Sai irin rayuwa ce wannan, beli naira 30,000, idan baka da wannan naira 30,000 sai dai a je a saka a kurkuku a yi maka kisa a yi maka hukuncin da wannan ya dauki rayin mutum ma ba a yi masa wannan hukuncin a nan kasar.
A waje daya kuwa Alhaji Idris Jafar shi da sakataren makafin Lagos kuma ya mun karin bayani game da wannan addu'o'i da suka shirya.
Assalamu alaikum. Sunana Alhaji Idris Jafar, sakataren makafi na Eko, jihar Lagos. Na farko dai mun yi addu'ar nan, sannan kuma muna kira ga ƴaƴayenmu matasa kada su zama ƴan banga. Su bi doka kamar yadda aka shin fada don ganin an yi zaben nan lafiya a duk inda matasa suke ina kiransu don Allah don annabi su tabbatar da cewa an yi zaben nan lafiya ba wani wanda zai ci gaba a zaben aka yi shi lafiya irin matasa kamar yadda Najeriya ta dagu yanzu kuma take matashiya to da Allah su bi doka da order don ganin haka da fatan zaben nan Allah ya sa a yi shi lafiya a gama shi lafiya sannan kuma Allah ya sa shugabanni ba za su manta da mu ba su san cewa mu masu taya su ne kuma muna tare da su a koyaushe mun gode Allah ya sa ka shugaban kasa da kuma mataimakansa da ƴan majalisa da dukkan wanda ya sa hannu akan harkar nan tamu ta dokan nan da aka saka mun ji dadi Allah ya saka da alheri
masauraro iyakacin abin da ya sauka a shirin na yau kenan sai a makon gobe za mu zo muku da wani sabon shirin a madadin baban gida Jibrin daga Lagos da sauran abokan aiki ni Suleiman Muni Barma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ke ce da ku Allah ba mu alkhairi assalamu alaikum
Ga da Suleiman da wannan to yanzu kuma ga Alheri Grace Abdu da shirin domin iyali
ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka hoye ba ku da ma tambaya ni ke da ku da ma tambaya ni ke da
ni na hira da wannan tambayar nace matarka tana zuwa talla yayanka suna zuwa talla yan waye ce to mu kan shi kan tun da ya tashi bai taba gani a gidan su ana talla ba nace me yasa kike goyon baya a bar talla
masu sauraron assalamu alaikum barkamu da asuba Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya kafin mu sallama da wakilan kungiyar mu yatta Allah da ke bayani kan hujjojin da suke da su na hana mata tallan nono ko kuma neman ganin an inganta sana'ar da Fulani mata suka gada kaka da kakanni biyo bayan zargin da ake yi cewa waɗansu matan suna fakewa da wannan sana'a suna badala a yau sun bayyana matakan da suke gani za a iya dauka domin ganin an inganta sana'ar da kuma kyautatawa matan yau ma muna tare da Muhammad Abubakar Sadiq sakataren watsa labarai na ƙasa na kungiyar Miyatta Allah da kuma Muhammadu Rabi'u memba kungiyar Ga ci gaban bayanin sakataren watsa labaran kan wannan batu a hirarsu da wakilinmu Mustafa Nasiru Batsari.
Ni na hira da wannan tambayar nace matarka tana zuwa talla yayanka suna zuwa talla yan waye ce to mu kan shi kan tun da ya tashi bai taba gani a gidansu ana talla ba nace me yasa kike goyon baya a bar talla. Saboda haka kungiya za ta yi duk mai yiwuwa na taimaka ma matan nan na hada ta da gwamnati hada matan da gwamnati su yi kungiyoyi na gama kai a hada su da local government a hada su da state har federal ma ma'aikatan aikin gona suna nan a local government suna nan a state suna nan a gwamnatin tarayya saboda haka hanyoyin da duk za a bi a tallafawa matan nan ba wai su daga badaya ka cokan su dogara akan maganar tallan nono ba a hana maka tallan nono ba amma talla iri iri ne ai muna gani yadda ake tallace akwai masu sadda atamfa akwai masu sadda motoci akwai masu sadda tires akwai masu sadda gilashi akwai masu sadda sabulu akwai masu sadda kusan komai ma sannan kuma matan nan dole zamu yi kokari a taimaka a hada su da matan gwamnati da local government a koya masu wasu sana'o'i shin sadda nono kade shine sana'a dole ki koyi wasu hanyoyi da ke ba wai kullun sai kin zauna miji ya kawo tukunna ba ai an shayi wayannan bayanai
Malam Muhammadu Rabi'u ka ji bayanin da yake yi na batun tallafa ma matan Fulani nan kana ganin Fulani da ke karkara can daji sun san ana wani tallafi ko ya za a yi ma wannan tsarin ya kai wurin su
to insha Allah ta'ala wannan haƙƙi ne wanda yake yara ta a wuyan shugabannin Fulani to ina son su yi aiki na tsakanin su da Allah ba mamaki wanda suke hidiman nan kila babu daya wanda yake da ƴan uwa da suke cikin wannan hadari amma alhamdulillah tun daga Allah ya ga dama shugabantar da su haƙƙin laluran su koda ina ne talakan yake haƙƙin su ne su bi su su ga cewa lalle sun ga cewa sun tallafa musu sun yi duk abin da ya kamata su yi su ga cewa sun fahimtar da su illan wannan talladin da kuma alkhairin da hana talla zai haifa musu.
To amma yana batun su kafa kungiyoyi, yanzu ya za a yi matan Fulani su tsara yadda za su kafa kungiyoyi, koko meye tunanin ka kai akan wannan?
Ai kaga yanzu kamar misali kamar shi Muhammad Sadiq yana daga cikin manyan shugabannin Fulani ko ba Fulani ne. Saboda haka haƙƙinsa ne, zan fara da shi, haƙƙinsa ne ga cewa ta wace hanya zai fara ya ga cewa ya fahimtar da wanda yake kwata-kwata bai san hanyar da zai biya fita ba. Haƙƙinsa ne ya ga cewa sun ai dole za ka duba irin girman ƙwaƙwalwar mutum, ka san irin abin da za ka karantar da shi, misali masu karantarwa. Saboda haka sun san matakan da za su bi su ga cewa sun bi duk inda ya kamata su bi su ga cewa saƙon ya isa zuwa ga su Fulani da suke karkara.
Malam Muhammad Rabi'u, a matsayinka na Fulani, idan aka ballo da wannan matsala ya kaji a rayuwarka?
Gaskiya wannan ba karamin abin bakin ciki ba ne. Hatta wanda suke ba Fulani ba, lallai duk lokacin da aka ce lalura ya samu wanda ke tare da shi, ko da ba danginka bane, ya kamata ka tausaya, saboda kana rayuwa kuma baka san abin da Allah zai jarfce ka da shi a rayuwa ba. Saboda haka nayi bakin ciki kwarai a siffanta ba Fulani da mugun abin da yake, wanda yake yana da asali na tarihi ba Fulani, tarihinsa duk duniya da tarihi mai kyau kace an samu da ci wannan. To gaskiya nayi bakin ciki kwarai da gaske.
Na'am.
Yana kuma addu'ar Allah ya kawo hanyar da za a biya fita.
Na'am. Yanzu kai to kaman kana da wata gudunmuwa ta musamman da zaka bayar don taimakawa a shawo kan wannan matsala?
Insha Allah ta'ala, ko da ban da dama tun daga ni bana cikin shugabanni, zan yi addu'a. Zan ta addu'a ma shugaban Allah ya ba su ikon su abin da tsakaninsu da Allah, kuma su yi yanda ya kamata su yi.
Amma kai malami na ya baka tara suka yi wa'azi wani wurare haka?
A'a, ilimi na bai kai ga cewa zan iya in yi wa'azi, amma da insha Allah ta'ala idan ya kama inda naga cewa zan bada gudunmuwa, insha Allah zan bada.
Na'am.
Eh, masha Allah.
Na'am. Alhaji Abubakar, idan muka dawo bangaren ka, akwai wata matsalar ma da ake ganin kamar ita ma tana taimakawa wajen gurbacewar tarbiyya na iyali haka. Sai ka ga ba Fulani ya bar iyalin shi lokacin ɗiba shanu ya yi kudu, ya ba su kusan wata da watanni bai dawo wurin su ba. Ya kuke kallon wannan matsalar? Tana da girma kuku, mene ne tunaninku?
Wallahi babbar matsala ce, kuma kazan da zarar mutum aka ce al'ada, mutum ya bi al'ada kuma baya son gyara, baya son canji. To shi yasa ko yanzu ana maganan canji, ka kowa na da nashi ra'ayin akan wannan. Wannan babbar matsala ce. Kuma gaskiya ne cewa wasu matan da mazajensu ke barin su da sunan cewa za su je cirani. To gaskiya wasu ba wai maganan ciranin kadai bane mazan suke yi. Saboda idan ma cirani ne, in ka je ai kila ba kai kadai zaka je ba, kai kadai aka haifa a gidanku ba, sannan kila kana da wani makiyayi wanda zai iya tallafa maka, ko wani makwabcinka da zai iya tallafa maka akalla dai kwana biyu uku da zaka zo ka ga iyalinka. Duk wannan rashin sani addini ne fa. Idan mutum ya san haƙƙin shi da yake ratai a wanshi a matsayin shi na musulmi, a matsayin shi na kuma magidanci, wallahi ba yadda zai ka bar matarka wata biyu, wata uku, wata hudu, wata shida, wai kai kana can kana nema. To me kake nema? Abin da kake nema a can ka bar shi a nan. Saboda idan duk abin da ka bari matarka ta shiga wani hali a sanadiyar laifinka, wallahi tana da laifi, amma kai ma kana da kamusho. Amma macen da take da lafiyanta, ba abin, ba ta da wata matsala, ba ta da wani abu, ka wuce kawai don kai ga ka makiyayi, ka je ka zauna ka bar ta wata uku, wata hudu. To ai ko injin ne, wani lokaci injin din mana bukatar a dan sa mishi grease.
Gaskiya ne. To Malam Muhammad Rabu, kai a bangaren ka daga karshe menene babban sakonka akan wannan al'amari ga jama'a?
Alhamdulillah, babban sako na ma al'umman Fulani gaba daya, ina jawo hankalin su akan lalle ne mazan mu da matan mu ga cewa mun ba shugabannin mu goyon baya 100%. Duk wata gudunmuwa da ga cewa zaka iya ka bada akan ganin cewa an ci nasara akan wannan al'amari, kai saboda Allah, kuma Allah zai biya ka insha Allah ta'ala.
Alhaji Abubakar Sadiq, rufe mana menene babban sakonka ga jama'a?
Babban sako na shine wannan, a ɗauki wannan a matsayin hanya ce ta tsabtace sana'ar sadda nono da kuma al'adunmu. Kada ka ɗauka wannan ba ƙungiya ta bace ta kawo wannan. Wannan muna yi ne don al'ummar Fulani, don Fulfulde. Muna yi don kabilar Fulani su gyaru, su zama mutanen kirki waɗanda za a iya alfahari da su a ko'ina a ko'ina. Saboda haka wannan abun abu ne da ya kamata haɗa kai a tabbata an yi gyara. Kada ka ɗauki abun ka sa shi a zuciya cewa wai ni ba ruwana. Misali, ko nakan ba da misali, ko da wannan ya kawo wani abu na jam'iyyar siyasa, ai ba jam'iyyata bace ta ka, amma idan alheri ne fa, in alheri ne ka goyi baya ayi kana da shawara ka ba da shawara yadda za a yi gyara ai kungiyar me yace Allah ta kawo wannan ba tana nufin cewa ko shugabanninta na nufin cewa su suna da ilimin da wani bai da shi bane a'a an kawo ne saboda a haska saboda haka yanzu mutane su yi tunani wannan abun ana yi ne don ci gaban mu mu ma mu ci gaba kuma mu yi kokarin cewa ƴaƴan mu din nan fa su yi karatu duk rashin ilimi ne fa idan aka yi ilimi wallahi wayannan ba sai an kira ka an ce ka daina ba da kanka za ka tsaftace sana'arka ka bi abin da ya dace kai fulbe min dai iminot da on putting poten ko e ku gatten fu gadden hakkune me din to en jaw en biya huna dun ko wadda na mino wadda kuma na mun da alin wadda dun wadai ga dun mun dina me din dun wadai ga dun ina al'ada me din tabu da plako ina kun da kasan anni en godi martaba en godi daraja i duniya na kawai ina a Nigeria ina fulbe iri ko fulbe me din rewbe me din wadata andi ina ma wadda to hani ga dun katawa kan majum ai ko la sayar mun an abin da mutum ke katawa yanzu poten ko e huna dun kawren dadin mu din Allah ne ke yaye
da hannu wajen yaki da waɗannan halaye da mimu maido da martaba mu da kuma ci gaban kasar mu.
Nan kuma zamu dasa aya a wannan batu sai dai a mako da muka fara gabatar da wannan bayani wata fulata na ta takakkiya daga Kafancan zuwa ofishin mu dake Abuja tace tana da tsokaci akan wannan batu. Idan muka iya samun ta za ku ji abin da take faɗa. Yanzu dai za mu sallama da bakin namu Muhammad Abubakar Sadiq sakataren watsa labarai na kungiyar Miyati Allah na ƙasa. Da kuma Muhammad Rabi'u memba kungiyar muna kuma godiya ga wakilin Mustafa Nasiru Batsari da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Chibahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin yanzu a madadin su duka alheri ke cewa la tabbatar mana da alherin sa kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da kuma dukan batutuwan da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet voahausa.com za ku kuma iya yin tsokaci akan wannan batu a shafinan mu na sada zumunta musamman Facebook da alheri.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya.
To a gaishe ki kafin mu karkare bari a shakata da wannan wakar.
Da zaka dauki zance na arado Allah da ka hai hasashe na
ubangida na da zaka dauki zance na arado Allah da ka hai hasashe na
banda bautar zuciya da ba ta tsirarwa ya zana tara buncin da wani cinyewa ya zana gina gida wanda ba shi dorewa ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa ya zana shimfida daula da ba ta dorewa ya zana daura majanyin da za ya suncewa gidana da za ka dauki zance na da kai gyara kafin a gince kwana
ubangidana da za ka dauki zance na
wannan haka yake yanzu kuma ga labaran duniya an manfa a takeice.
To Ibrahim ga labaran a takeice. Mataimakin shugaban kasar Amurka Mike Pence jiya Asabar ya yi kakkausar suka ga kasashen Turai kawayen Amurka kan matsayinsu game da Iran da Venezuela a wani jawabi da ya yi a wani babban taron da aka yi a Munich kasar Jamus game da batutuwan tsaro. An killace gyauran dakarun ISIS a wata 'yar karamar unguwa da ke ƙauyen Baghuz na gabashin Siriya inda ake gab da murƙushe su bisa ga bayanin kwamandan dakarun SDF masu samun goyon bayan Amurka. Rundunar sojojin Masar ta ce an fafata jiya Asabar tsakanin wasu da ake kyautata zaton masu ikirarin jihadi ne da sojojin gwamnati a wani wurin duba ababen hawa da ke yankin ruwan Sinai.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can an jima da misalin ƙarfe 4 na yamma agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu.